آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى الدين. ما سأراره بركم ودساك صادوا أتكين وني سابا شرم منا فتوه الرحمة إن دني الشيخ بلا كبرنك قباتر مقدوان نشري أهالي ينزو تارد الشيخ مالمو مع الدكتور شاك محمد ثاني عمر ليجاليمو. Kafin mu fara shirin za mu karanto muku lambar wayar da za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba, wato 0800-57-982-7874, 0800-57-982-7874. Za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta shafinmu na Facebook, wato Facebook Rahama Radio. Za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com. akramakallah. bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari wa Muslim, da Muslim hadisin معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما دقمائك صلى الله عليه وآله وسلم ينتشوى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وتو مائك صلى الله عليه وسلم شدك ونوان دأ الله تعالى ينفيشد الخير زي باش فهنت تأديني وانا حديث ينت إذا كتكي من يمين ين حديثي سكي بيان فلل إلمي سكي بيان فلل إلمي دا أينهم مطعين سأديني. Babu shakka ilimi mai amfani alama ce ta cewa bawa yana da dace a nan duniya, yana da shi a lahira, kuma Allah ta'ala ya so shi da alkhairi. Idan aka ce ilimi, ana nufin ilimi da kal wato da ma'anarsa mai fadi, ma'ana ilimi a addini da ma'anarsa mai fadi. Ce yufaqihu fi din ba yana nufin kawai ilimin fiqh ba, kamar da wasu suke tsammani. Nace yufaqihu fi din, wato sai Allah ya bashi fiqhu, a'a, ana nufin ya bashi fahimtar addini. Fahimtar addini tana da fadi wanda take farawa daga fahimtar usulul iman, ya fara sanin shika-shikan imani duka, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin su a cikin hadisi Jibril. Ya san cewa menene imani, tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Ya san waɗannan shika-shikai duka, ya san rukunan musulunci guda biyar, wanda su ma bayanin su yazo a cikin hadisin Jibril alaihi salam, hadisin sayyidina Umar da Imam Muslim ya rawaito shi, yana cikin sabin, yana cikin al-Arba'un an-Nawawiyya, wanda anan ma Jibril ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa rukunan musulunci. Ya tambaye shi meye musulunci, akhbirni anil Islam, قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج بيت الله الحرام وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام هو حج بيت الله الحرام وأن أبوه غدابير ونسوني مسلمين متن يسنسو ونسوما سنعشين الفقه في الدين هكذا أبندا يتنبيشن إحساني منين إحساني النبي صلى الله عليه وسلم يفسر عمس إحساني لجو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كبوتا وألا تمكرك ناغنيشي ومن إدن كيباكا غنيشي توشي ناغننك سوداك كذا سنن واتو معنر إيمان مسلنشي دا إيماني دا إحساني سنن ودن أبو وينا دا جشكين الفقه في الدين كسن فهنتر مقباتا دنغن دا ودن أبو وينا يا سوكا فهنشي مسلنشي يا سوكا فهنشي إيماني يا سوكا فهنشي إحساني سنن ودن دكينا دا جشكين الفقه في الدين. ها haka nan ka san waɗanda suka saba wa magabata a cikin waɗannan abubuwa duka suka saba musu wajen fahimtar menene musulunci suka saba musu wajen fahimtar menene imani suka saba musu wajen fahimtar menene ihsani ka san wannan ka san kuma ya akai suka saba wa littafin Allah da sunna a cikin fahimtar waɗannan abubuwa shi bayana daga cikin al-fiqh fid-din ka san hanyoyin da za su kai ka ga Allah shine abin da ya shafi suluk dabi'u da halaye da amalul qulub ayyukan zuciya tawakkali da raja'i da ainihin yaqini ka san su ka san kuma ma'anar su ka lizumce su aikace wannan duk yana daga cikin al-fiqh fid-din kai ka san ma abubuwan da suka shafi ilimin larabci shi karan kansa wanda shine da shine Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganganun sa da shi sahabbai suka yi maganganu da shi aka rubuta manyan littafan ilimi na kowane fage na aqida na fiqhu na usul na akhlaq na ibadat na mu'amalat duk da wannan harshe na larabci aka saka rubuta shi don haka ka san shi kansa harshen larabci da furu' din sa wanda ya shafi nahwu abinda ya shafi balaga abinda ya shafi sarf ka san wannan duk yana daga cikin al-fiqh fid-din domin ita ce hanyar da za ta taimaka maka wajen ka fahimci addini din ka fahimci al-qur'ani ka fahimci maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da na magabata don haka aka ce al-fiqh fid-din ana nufin fahimtar addini da ma'anar sa wacce ke mai fadi ba da kuntatacciyar ma'ana ba wacce ake takaita ta akan furu'a kawai a tun daga kan usul har zuwa furu tun daga kan gaya har zuwa wasa'i duk wannan yana daga cikin al-fiqh fid-din don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan wanda duk Allah ya nufi alkhairi da shi anan an yi tankiri an kawo khairan din ya zama nakira lit-ta'zim man yuridillahu bihi khairan ay khairan aziman wanda Allah ta'ala ya nufi shi da alkhairi mai girma yace yufaqihu fid-din akai amfani da kalmar fiqh domin kalmar fiqh a'maq tafi zurfi sama da kalmar ilimi wato kalmar fiqh shine al-fahmu ad-daqiq fahimta ta sosai fahimta mai zurfi dangane da addini ka fahimci addini yadda yake wannan shi ake nufi da al-fiqh sannan yace yufaqihu fid-din kalmar addini kuma kaga tana da fadi kamar yadda muka yi bayani a hadisin jibril kaga duk abubuwan da ayi tambaye jibril ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi al-islam ya tambaye shi al-iman ya tambaye shi al-ihsan ya tambaye shi ashrat as-sa'a amma da karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum jibril ne zo yana sanar da ku yana karantar da ku addinin ku kaga duk abubuwan da suka gabata annabi ya kira su addini saboda haka yace faqihu fid-din ana nufin ya bashi fahimtar dukkan waɗannan abubuwa don haka alama ce ta cewa Allah ta'ala ya so mutum da alkhairi ashe duk mutumin da kaga yana fafutuka yana fadi tashi yana kazar-kazar wajen ya fahimci addinin sa ya fahimci kidar sa da alakar sa da ubangijin sa ya fahimci sunanan sunayen Allah da sunayen sa ya fahimci azama ta ubangiji ya fahimci abin da ya shafi ibadar sa ya Allah ta'ala yace yayi ta ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya fahimci abin da yake da alaka da akhlaq dabi'u ya fahimci abin da yake da alaka da mu'amalat ya zai yi mu'amalarsa ta zamantakewa da iyalinsa mu'amalarsa ta zamantakewa da mutanen unguwa mu'amalarsa ta kasuwa mu'amala ta mutanen da ya san su da wanda bai san su ba musulmi da wanda ba musulmi ba duk wannan mutumin da kaga yana kokarin ya san wannan alama ce ta cewa Allah ta'ala yana nufin shi da alkhairi wanda kaga kuma yayi burs yayi watsi da sanin waɗannan abubuwa bai damu da kajiya yi tambaya game da abin da bai sani ba bai damu da neman ilimin ba bai damu da ya karanta shi ba bai damu da a karantar da shi ba ba ruwansa da yayi daidai ko yayi kuskure ya yadda kawai yayi abin da yaga ana yi ya yadda ya faɗi kawai abin da yaji ana faɗa ba tare da tantance daidai da wanda ba daidai ba ba tare da tantance daidai da kuskure ba babu shakka wannan alama ce ta cewa wannan mutum Allah bai nufi shi da alkhairi ba bai nufi shi da alkhairi ta na duniya ba bai nufi shi da alkhairi ta lahira ba domin rayuwarsa a duniya za ta kare a aikin banza a wahalar banza, za ta kare a cikin dimuwa da rabkanwa da gafala, sannan a lahira kuma zai zo ya ga mummuna asarar da yi, domin bai ribaci rayuwarsa ta duniya ba, domin bai shuka abin da zai girba a can ba. Babu shakka wannan hadisi babba ne, kuma yana jan hankali kwarai da gaske akan cewa ya wajaba akan musulmi a koda yaushe ya himmatu wajen sanin addininsa, wajen fahimtar addininsa. Kuma wannan ba shi da iyaka, kada ka ji cewa akwai wani lokaci da zaka ji ka koshi, ka gama wadatuwa, baka bukatar kari. Wannan babu shi, idan har Allah ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa man huwa, an san kowa ne ne shi, an san matsayinsa. Allah ta'ala ya ce da shi wa qul rabbi zidni ilma, ka ce ya Allah ka kara min ilimi. Idan har Allah ta'ala zai umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya nemi karin ilimi, to ina ga wani wanda yake ba kowan kowa ba, wani wanda bai gama sanin shi a gurin Allah mai matsayinsa ba, kaga babu shakka shi yafi kowa bukatuwa ne ya ji cewa yana bukatar karin ilimi. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da musulmi addu'a, cewa ya rika addu'a, Allah ta'ala ka sanar da ni abinda ban sani ba, ka bani ilimi mai amfani. Wannan wani abu ne wanda bawa koyaushe yana bukatarsa. Idan har Annabi Musa alaihi salam da ya tashi cikin mutanansa Banu Isra'ila yana hudu ba, aka tambaye shi waye fi kowa ilimi a doran kasa, aka tambaye shi cewa ko ka san wani wanda ya fi ka ilimi, yace bai sani ba. Allah ta'ala ya masa itabi akan wannan, ya yi masa wahayi nan take cewa akwai bawan Muhadir wanda ya tashi ya yi tafiyar da ta wahalar da shi, ta jiga ta shi dan ya je ya gamu da bawan Allah Khadir, ce atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba, ku fi safarina hadha nasaba, ka ba mu abincin mu, yake cewa dan yake cewa yaransa, ka ba mu abincin ranan mu muci, hakika a tafiyar nan tamu mun hadu da wahala. Annabi Musa alaihi salam yake cewa ya hadu da wahala a cikin tafiya ta neman ilimi. To Annabi Musa kuma yana daga cikin wanda Allah ya zaba, ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami, Allah ya zabe shi ya bashi manzanci, ya yi magana da shi kai tsaye, kamar da haka aka yi masa wahayi cewa ya tafi ya je ya nemi ilimi. To kaga babu wani wanda zai ji cewa akwai lokacin da zai ji ya wadatu, tun daga lokacin da mutum ya samu tamyizi ya fara gane hannunsa na dama da na hagu, daga lokacin yake bukatar ya samu ilimi har zuwa lokacin da Allah zai karbi rayuwarsa. Wannan shine abin da ya kamata mu dauka da muhimmanci kwarai da gaske. Kuma mu sani muna magana akan al-fiqhu fid-din, sabanin abin da wasu ke zaton cewa idan ka samu ilimin boko to kai mai ilimi ne, wanda kuma a manzur a mahanga ta musulunci duk irin abin da zaka samu na ilimi na duniya, na sana'ar likitanci ne, ko sana'ar kere-kere ne, ko sana'ar gine-gine ne, kowace irin sana'a zaka koyi yadda take, matukar dai baka san addinin ka ba, baka san abin da Allah ya wajabta maka ba da abin da Allah ya haramta maka, to jahili ne kai, kuma baka tare da masu alkhairin da ake nufi a wannan hadisin. Shi yasa Annabi ya ce yufaqihu fid-din, ba yufaqihu fid-dunya ba, yufaqihu fid-din, ya bashi fahimta da ilimi na addini. Sai ka wannan ake magana, dan zaka jo suna cewa ai duk wanda yake ya karanci ilimi ko wani iri ne, to wannan irin waɗannan hadisan sun shafe shi, a akwai abin da ya shafe shi, akwai wanda bai shafe shi ba, kamar wannan hadisin na Muawiya ya shafi wanda ya karanta addini ne. Saboda haka kowa kuma wannan kalubale ne akan sa, ba wasu mutane kadai ake nufi da wannan ba, dukkan wani musulmi yana bukatar wannan, kuma yaji cewa ya shiga cikin waɗanda Allah ta'ala ya nufe su da alkhairi, shi ma yana kokarin sanin wani abu na addininsa. Allah ka bamu ilimi mai amfani, kuma ka bamu ikon aiki da abin da muka sani.
Amin. Tambayar farko ta fito daga Muhammad B. Ibrahim, yace malam mutum ne ya karbi kaya bashi, shi ma kuma sai ya bawa wani bashi, to kafin ya karbi kuɗin sai wanda ya bawa bashin ya mutu, su kuma magada suka ce babu ruwansu, shin yaya ya kamata ya yi?
To ai magana a zahiri take, ka karba bashi kai dai ana binka bashi, kai ma kana bin wani wanda kake bi cewa ya rike maka kuɗi ko bai biya ka ba, wannan ba shi zai sa wancan masu bin ka bashi ba su sai asara. So suna nan suna bin ka bashi tunda su da kai suka yi mu'amala, kai ne suka bawa bashi, bashin su yana wuyayenka, yana cikin zimmarka, don haka kai zaka biya su, in so kai kuma can ka nemi haƙƙinka. Su magada bai kamata a ce sun ce su yi inkarin ba za su biya ba. Wato akwai kifewa da rashin tunani na wasu magada. Mutumin duk da ya rasu ana yi min shi bashi, to yana daga cikin abubuwan farko da ake kokarin a ga an biya shine bashin da yake kan mamaci. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn, haka Allah ta'ala ya faɗa, bayan an cire wasiya an cire bashi. Wannan yana daga cikin abubuwan farko da ake cirewa daga dukiyar mamaci kafin a raba gado, a fitar da abin da za a yi masa sutura, sai in akwai buƙatar sayan likkafani, akwai buƙatar sayan wani abu da kai shi makabarta zai buƙata, duk a ga an cire su daga cikin dukiya in ba a samu wani wanda zai yi ba, shi ne mu'unatut tajhiz. Sannan a cire basussukan da suke kansa, sannan a cire wasiya idan ya yi wasiyar da take mashru'a, wasiyar da take shari'a ta yarda da ita, wato kai ya yi wasiya da sama da abinda sama da sulusi, sannan kai ya yi wasiya ga wanda yake da gado. An cire waɗannan, wato waɗannan suna daga cikin abinda ake cirewa daga farko, sannan sai a raba gado. To kaga Allah ya ce a cire masa bashi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ran mumini ana rati ta, wato ana dakatar da ita, ba za ta Ubangiji ta Allah ba zai bari a kaita illiyin inda ake kai rayukan mumini a aje ba, za a dakatar da ita har sai an biya masa bashinsa. To dan menene zaka so a ce wanda zaka gada, ma'ana wani na kusa da kai, mahaifi ne ko ainihin ɗa ne ko ɗan uwa ne ko mahaifiya ce, a ce ka yarda cewa Ubangiji ta Allah ya ce a dakatar da shi ana bin shi bashi, idan wanda ya cancanci a ni'imtar da shi ne a ce a dakatar da shi, ka a shigar da shi wannan gurin ni'ima din, a bari tukuna sai an biya masa bashi, kai yadda yayi ta zaman jiran tsammani, ta zaman jira, wannan ba soyayya ba ce, bai kamata ido ya rufe anan ba, ya kamata kai masa ka so masa irin wannan alkhairi din, ka kubutar da shi. To kamar an ji an sa shi bayan kanta ne, ko ba dukan shi ake ba abin nan, an tsare shi daga abin da ya cancanta. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana gafartawa wanda ya mutu shahada, komai ana gafarta masa amma banda bashi. To kaga shi babban abu ne, shi yasa Allah ya nassanta shi alqur'ani, ba'da wasiyatin yusi biha, ko ba'da wasiyatin yusa biha, ko tusuna biha shi audai, ko kuma bashi. Saboda in har an tabbatar da cewa akwai bashin sa akan bashin wani akan sa, ayi kokari a biya, koda ko zai cinye dukiyar, koda zai rage mata yawa, ayi kokari a biya, sannan abin da ya ragowa sai a raba magada. Wannan shine abin da ya kamata kai a mas'alar ka a wannan sha'ani, waɗanda suka baka bashi su suke bin ka bashi, kai suke bi bashi ba wanda ya rasu ba, saboda ka bashin sa yana wuyanka, sai ka kubutar da wuyanka tukunna, sannan kuma ka je ka nemi haƙƙinka can, in su magada sun hana ka to wannan tsakaninka ne da su.
Sai tambayar ta take cewa mallam, ina yawan aikata sako, idan nayi alƙawarin dainawa kwana kaɗan sai na koma, cin wace hanya zan bi dan ganin na samu tabbata akan tubana?
To na farko, tun lokacin da zaka yi tuba din, ka zama ka kulla zuciyarka akan gaskiya, kai tuba na gaskiya, tuban da har a zuciyarka da gaske kake ba za ka sake ba, ba tuba na kana da tunanin gobe ba zan sake, ko gobe in na samu wata dama zan sake, a'a, akwai waɗanda za ka ga suna laifi, in yayi laifi ya gama sai ya ce to bara in tuba, ma'ana bara in gan kankare na yau, a ransa yana jin cewa gobe ko jibi ko nan gaba in ya samu dama zai kuma koma ga wannan laifi, wannan bai tuba ba. Tuba har ma sai kayi nadama akan abin da ya wuce, kai nadama, kai da na sani me yasa kai kaza, me yasa kaza ya faru, ka ji a ranka ba za ka sake koma ba, wannan shine tuba. Abinda in kana yin shi ne a lokacin ka bar shi, in wani haƙƙi ne na wasu kamar musu da kayan su, to in kai wannan da gaske mamaki shedan ya uya yaudaraka wata rana baka ankara baka kana yi ka dawo, to wannan shi ma sai ka tuba, ba zai hana ka wannan kasancewar ka dawo, ba zai hana ka tuba ba, ko sau nawa zaka koma ba zai hana ka tuba, mutukar dai tuban naka kana yin da gaske, ba tuba ne na kana tuba ba da niyyar zaka koma, wannan tun farko ma tuban bai yi ba. Sannan kamar yadda muka sha faɗa, dukkan wani zunubi zaka samu akwai abubuwan da suke haifar da shi, ba kawai zunubin yake zuwa iske mutum ba, akwai wasu mukaddima da wasu asbabu da suke jawowa mutum ya auka cikin zunubi. Shi yasa lokacin da zaka tuba kai kokarin ka yanke alaƙarka da dukkan abubuwan da su suke jawo maka laifin wannan, kai kokarin ka ga ka kawar da su, kai kokarin ka magance su, wannan yana taimakawa wajen tuban ka ya dore, tuban ka ya karko. Idan wasu abokai ne kake da su wanda su suke zuga ka, su suke taimaka maka akan saban Allah, yayin da kai tuba na gaskiya to ka yanke alaƙarka da su, kada ka zauna tare da su, kada ka yawo tare da su, duk hudodin da ka san kana yi da su ka yanke su, domin su ne daman ummul aba'isin fadawa ka cikin laifuka. Sannan ka musanya wasu nagari wanda su kuma za su taimaka maka akan biyar Allah. Zamu ga Allah ta'ala ya hana mutum ya zauna tare da masu tsoro Allah, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr imma yusyinnaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi dhalim. Mun yi ce idan ka ga masu kutse a cikin ayoyin mu, to ka kawar da kai ka watsar da su har sai sun bar wannan kutsen da suke yi cikin ayoyin Allah, sun yi kutse cikin wani abu daban ba ayoyin Allah ba. Shifa imma yusyinnaka shaytan, in shaytan zai mantar da kai ka ga ka kama tso ko ka zauna cikin fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi dhalim, da zarar ka tuna cewa waɗannan fa mutane kaza suke yi, to sai shi ka bar su. Ubangiji ta'ala ya ce ya tashi ya bar su, to kakka zauna cikin su, domin zama cikin su zai iya saman maka tasiri yau da gobe a zuciyarka, ko alal akalla ka daina jin damuwa idan an yi wannan abin da laifi, ko da kai baka yi ba ranka ba zai rika susuwa ba na an saba wa Allah saboda ka saba gani. To amma in baka ganin laifin duk sanda ka ganshi, zuciyarka za ta yi inkarin abu, da shine mafi karancin abin da yake na imani, zuciyarka ta yi inkarin abin da ka gani, ka ji tasosu, ka ji ranka ya baci ana yi wa Allah kaza ko ana saba wa Allah ana yin kaza. To wannan mataki ne wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske ga mutumin da yake so ya tuba ya koma ga Allah, ya yanke dukkan wasu ala'iq asbab waɗanda suke kai shi zuwa ga wancan laifi, ya canza wasu ba su ba. Shi yasa Allah ta'ala ya gaya wa annabin sallallahu alaihi wasallam da ya zauna tare da mutanen kirki, wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha, kai haƙurtar da kanka ka zauna tare da mutanen da suke bautawa Allah safa da dare da rana, suna nufin fuskar Ubangiji, ka zauna tare da su, kaga ashe wannan abu yana da muhimmanci. Za ga wasu sun ce sun tuba amma ba su yanke alaƙa su da waɗanda suke suka zama su suka ja su zuwa ga laifin ba, karshe sai ga sun koma ruwa. Sannan idan wani abu ne ba nan ba mutane ba, misali kalle-kalle yake ko a cikin internet ko a video cassette ko a majallu, su suke sashe shi ma ya fada cikin sabon Allah, to ya tattara ya watsar, ya daina waɗannan abubuwa, ya canza su da karatun Alkur'ani, karatun sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da sauraron karatuttuka, ya canza su da akasin su, to yau da gobe akasin nasu zai masa tasiri shi ma. Sannan abu na gaba na uku, ya lizimci sallah akan lokacinta da yinta da sharuɗanta. Sallah tana da tasiri wajen hana mutum fadawa cikin laifuka kamar da Allah ta'ala ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar, lalle sallah tana hana alfasha, tana hana munkari. Allah ya gaskiya da ya faɗi haka, in mutum ya lizimci sallah za ta hana shi, za ta yi masa tasiri wajen ta hana shi alfasha, ta hana shi munkari. Shi yasa lokacin da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wane yana sata, annabi ya tambaye su cewa yana sallah, suka ce eh, ce satan hahu salatu, sallah sa za ta hana shi. In ka ga sallah ba ta yi mutum tasiri ba, to ta kila ba sallah yake tsalle-tsallen sai ke da sunan sallah, in yazo sallar sa safan koci bata da ruhi ko kadan to wannan ba ta tasiri ba sallar inna halakabiratun illa alal khashi'in sallah ba khushu'i sallah ce fanko da bata da ruhi shi yasa kyautata sallah din da yin ta cikin jami'i misali da sanin haƙoƙinta rukunnanta da wajibanta da sunnoninta da kokarin kwatantawa kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallar to da ba ta yi masa tasiri kamar yadda annabi ya faɗa satanhahu salatuhu Allah yayi gaskiya manzon sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya inda mutum zai yi wannan sallar sa za ta hana shi to ya lazumci wannan sannan abu na hudu ya rika addu'a ko da yaushe cikin sallolinsa ko a wajen sallolinsa ya rika addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya rika yin irin wannan addu'ar ya rika bude sallarsa ta dare da irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude sallarsa ta dare cha Allahumma rabb jibril wa mikail wa israfil fatir as-samawati wal ghurb fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa ash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi ikhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashau ila siratil mustaqim ya rika yin wannan addu'ar za ta taimaka masa wajen samun sabati rika karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya rika karanta irin waɗannan addu'o'i sannan abu na ƙarshe ya rika karanta alqur'ani akai akai yayi kokari ya rika fahimtar abinda Allah ta'ala yake gaya masa a cikin alqur'ani ana ya rika fahimtar ma'anoninsa saboda haka ya rika sada alaƙarsa da ubangiji ko da yaushe kai tsaye yana jin me alqur'ani yake ce masa shi sa malamai suka ce wanda yake so yayi magana da Allah to shiga sallah ya shiga sallah musalli yunaji rabbahu ya shiga ganawa da ubangijinsa sha alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ce hamid hamidani abdi arrahmanir rahim maliki yawmiddin asna alayya abdi da zama yana karantawa Allah kuma yana mayar masa da ansa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al to kuma wanda yake son ba Allah ya rika magana da shi to shi kuma ya karanta alqur'ani sasari ka karanta alqur'ani to ubangiji ne yake magana da kai yake fada maka kana ji to in yana yin wannan shi ma yau da gobe zai masa tasiri to nan suna taimakawa wajen bawa ya wanke dattin zuciyarsa ya samu wata nutsuwa ta musamman a rayuwarsa a yayin da mutane suka rasa ta Allah ka ba mu dacewa
sai tambayar Yusha Ubarkun yace malam ya halatta kir hira ko surutu a masallaci
masallaci guri ne da aka gina shi dan ambaton Allah da zikirin Allah da bautar Allah dukkan wani abin da yake da alaka da wannan kamar harkar ilimi karantarwa harkar shawara da nasiha harkar tarbiya duk wani abin da yake da alaka da ilmantarwa da raya zukata da ibadar Allah to wannan duk ana yin shi a masallaci ba a san a maida masallaci ya zama gurin wani abu na duniya zalla harkar duniya zalla shi yasa aka hana shiga cikin sa ayi cikiya aka hana saye da sayarwa a cikin masallaci kaga ma wani yana ciniki yana saye da sayarwa a cikin ƙuryar masallaci kace ka Allah ya baka riba shi wannan kasuwar lahira ce ba kasuwar duniya ba inda ake cin kasuwar lahira ne aka hana yin wannan kwanaki mun yi bayanin wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da na cikin wajen mutabarani kabir da wasu daga cikin masajir da cewa za a samu su mutane wanda za su rika yin da'ira a cikin masallaci hammun su shine duniya kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka gan su kakka zauna tare da su to wannan hadisi ne hasan yana da hanyoyi daban-daban hadisi Abdullahi dan Mas'ud da waninsa kaga ashe ya nuna ba daidai bane a shiga masallaci kawai banda hammin duniya niyyar duniya ce kawai ta sa mutum ta saunar da su a masallaci wato ko a shiga masallaci dan kawai a kulla wani ciniki wannan bai dace ba ko a shiga masallaci dan kawai a tattauna wani abin da ya shafi siyasar duniya da babu Allah a ciki wannan ma bai dace ba ya duk wani abin da akwai Allah a ciki wannan babu komai wannan bayanan baya haramta cewa dan ka gamu da wani a masallaci kun yi sallah haramun ne ku juya ku gaisa ka tambaye shi wannan duk ba wannan ake nufi ayi zaman dirshan ko ma ayi mahada a masallaci dan a tattauna wani abin da ba Allah a ciki wannan shi aka hana ko kawai a shiga masallaci dan ayi ta kyakkyata dariya ana bada labarurruka ana dariya wannan shi ake nufi amma dan ka gamu da mutum a cikin masallaci ka tambaye lafiyar sai tambaye taka ka ji kwana biyu yana ina ya ji kana ina wannan duk babu komai ba shi ake magana akan sa ba saboda haka yana da kyau a kula da wannan a wani lokaci akan maida masallaci gurin hira hira ta banza hira da ba Allah a ciki wannan bai dace ba
na'am sai tambayar da take cewa malam idan ana bin mutum bashin azumi shin wani zai iya rama masa tare da cewa yana da rai sai dai akwai matsala da ta sa ba zai iya yi ba
wanda ba zai iya yi ba aslan in har ba zai iya yi ba ai akwai abin da Allah ya ce yayi mutumin da ba zai iya yin azumi ba ba wani ya ce ya masa ba shi tunda ba zai iya azumi saboda tsufa ko saboda ba shi da lafiya yana rashin lafiyar da ba zai iya azumi ba kwata kwata cewa alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin wanda ba za su iya yi ba su ciyar da miskini abinda Allah ya ce kenan ba cewa wanda ba za su iya yi ba ai musu in kuma rashin lafiya ce ko tafiya yayi rashin lafiya ce sai za ta iya warkewa ko tafiya ce zai dawo to Allah ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wadanda su wanda yake mara lafiya daga cikin ku ko yayi tafiya to ya rama a wasu kwanakin daban haka an faɗa abinda za a yi ba cewa akai wani yayi maka kana nan da ranka dan kawai ba za ka iya ba an ba ka iya ba akwai abinda aka ce kai
sai tambayar Usman Fanshekara yace mutum ne ya karbi rabin sadakin da ya bawa matarsa bayan sun yi aure menene matsayin auren su
to bashi tai da zabin ta da yardarta wannan ba wani abu Allah ta'ala cewa wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku bawa mata sadakin su wata kyauta ce daga Allah haka an umarce ka da ka bata sadakinta wannan kyauta ce ubangiji ta'ala ya yi musu ya yanka musu amma in a karan kansu suka yadda suka yarje muku suka baku wani abu daga ciki Allah ce fakulu hani'an mari'a ku ci lafiya lau ku ci ku more babu komai in su suka ga dama don haka in mace ce ta ɗauki wani abu na sadakinta bayan mijinta ya bata ta ce ga wannan ka ƙara a jarinka ko ga wannan na bar maka ko na yi maka ragi wannan babu komai amma in kwacewa ya yi ko kuma ya hana ta tana nan tana bin shi bashi aurensu yana nan tunda ba a sharɗanta rashin sadakin ba amma kuma ba sadakin yana nan a wuyansa kamar wanda yake bin wani ne bashi saboda san da ya samu wajibi ne ya biya ta
na'am sai tambayar da take cewa mutumin da ya kade yaro har ya mutu sai iyayensa suka ce sun yafe to duk da haka sai yayi azumin kafara
ai shi yafewar wannan tadiya ce har sai ya yafe diya sai sun yafe diyar amma azumin shi wannan yana nan shi azumi ba a cewa an yafe shi tsakanin bawa ne da ubangijinsa haka zai yi azumin kafara
na'am wannan kuma yake cewa malam ayi mana ƙarin bayani akan menene istibra'i
to asalin istibra'i asalinsa kalmar da istibra'i tana nufin sanin kubutar mahaifa daga ciki to asa a fahimci cewa mahaifa yanzu babu ciki mace ce za ta yi aure ko baiwa ce ta shigo hannu ko wani ya saye ta to kafin ya kusance ta tabbata ba ta da ciki shine ma'anar kalmar istibra'i asalinta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa idan suka je yaki aka samu fursunoni mata na yaki su ne kuyangi yayin da aka raba to kada wani ya kusanci wata daga cikinsu har sai ta yi haila daya wato ta yi haila wanda cikin na cewa ba ciki to wannan idan kada ya hada cikin wato ya take ta kuma a zo a gane tana ciki a rasa cikin sani ko na wancan ne in mai ciki ce a bari ta haihu wannan shine istibra'i asalinsa to daga nan kuma aka yi kiyasin wacce da take zaman kanta kuma daga baya ta tuba ta yi nadama za ta yi aure to mu kwanta ji ta yi aure sai ta istibra'i kuma ta da ta yi zina ta zo ta tuba ta yi nadama za ta yi aure sai aka yi kiyasin ta da matar da aka kamo a matsayin fursuna kace to ita ma ta yi wannan istibra'i istibra'i haila ɗaya ce kamar da muka faɗa za ta yi dan tai ga jini sau daya to shikenan wannan ya nuna kenan babu ciki tare da ita kai istibra'i ba shine idda ba idda wannan haƙƙi ne namiji akan matarsa yanda ya sake ta idan saki na farko ne da na biyu to za ta yi wannan iddar a tsakanin lokacin da take idda yana a matsayin mijinta har sai in ta gama iddar to ya zama ba mijinta ba amma in ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu kana zaman iddar to a matsayin matar shi take shi yasa aka ce ba ta zauna a gidansa ta ci gaba da yi masa kwalliya kar ta fita ta tafi gidansu saboda har yanzu matarsa ce igiyar ba ta tsinke ba shi yasa Allah ta'ala ya kirawo su su masu sakin mazajen ya kira su mazajen matan da suka saki din ya ce wa bu'ulatuhunna sai nuna cewa shi mijinta ne har yanzu wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islah na haka ita haila ita idda daban tsarki uku ce ko haila uku wasu sabani da malamai suke yi wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru sarki uku ce ko haila uku ce ba ɗaya ba sabanin istibra'i shi haila ɗaya ne
sai tambayar gambe ya ce shin malam kamatu dinu tudanu hadisi ne ko kuwa
wannan ba hadisi bane ba hadisin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama wasu na cewa magana ce a cikin attaura to cikin Old Testament amma ba hadisin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai ma'anar abinda kai shi zaka girba to abinda ka aikata shi za a aikata maka san Allah ta'ala ki ta hal jazaul ihsan illa al ihsan to babu wani sakamako na wanda ya kyautata face shi ma ya ga kyautatawar to duk wanda yayi mai kyau sakamakon sa ya ga mai kyau wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sai mummunan aiki sakamakonsa shine mummuna irinsa ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi shine al-jazaa'u min jins al-amal irin aikin ka irin sakamakonka in ka yaye ma wani mu'mini wata damuwa ta shi a duniya kai ma Allah yaye maka taka a lahira idan ka ainihin suturta shi kai ma Allah ya suturta ka idan ka sassauta masa kai masa sauki kai ma Allah ya maka sauki haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga shine ma'anar kamatu din tudan din amma kada a je a ce Annabi ya ce kamatu din tudan Annabi bai faɗi wannan kalmar ba ga kalmomin da Alkur'ani ya zo da su kuma ga irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma kamar yadda Sahawi yake cewa ana cewa magana ce a cikin attaura ban dai sani ba tana ciki wata ciki amma dai ba hadisin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sai dai ma'anar wannan ayoyi da yawa da hadisai sun zo da dauke da wannan ma'ana din
na'am sai tambayar Aisha tace na sayi wake da niyyar siyarwa idan yayi tsada sai kuma daga baya na san cewa bai halatta ba to yanzu yaya zan yi da wanda na siya
sai ki sai ki to ki sayar ai ba wani yaya za a yi tunda in har ana bukata kana fito da shi kuma mutane dama mutane gashi ana bukata yana ta tsada saboda yayi karanci shikenan sai ki fito ki saida dama ai baki sani bane duk abinda mutum yayi bai sani ba ba da gangan yayi ba ganganci ne ba wannan ana masa rangwame ba ana masa afuwa sai dai bayan ya sani ne kuma in ya koma ya ci gaba to shine wannan laifi saboda haka in har kin sayi abinda yake abinci ne mutane na cikin bukatar sa kuma kika boye kina so ki kara tsada ki sayar wannan shine ihtikari in abun ko dai ba wani abinci bane da yake rukuni na cikin rukunan abinci to kamar barkono ne misali kaga barkono ba abinci bane da ake rububin sa ko mutane ba su rayuwa sai da shi wannan ba wani abu amma abincin da mutane suke neman sa ido rufe ana ta neman sa kullun ka saya ka boye kana jiran yayi wahala sannan ka fito da naka ka wahal da mutane wannan haramun ne bai halatta ba shine ake kira ihtikari to ke tunda har baki sani bane kuma yanzu ka sani shi kina sai ki fito da shi sai a sayar ba wani abu mu ki sayar da shi da farashin da ake sayarwa ba za ki ba za a ce miki haramun bane ki sayar da shi a wannan farashin sai dai kin koma farashin baya in kin saukaka wannan Allah ke ma sai saukaka miki kamar yanda zo ka karanta hadis kuma ya sara ala mu'minin sallallahu alaihi
sai wannan tambayar tace mallam idan aka saki mace ko saki bi ko uku ya halatta ta yi zaman ƴaƴanta a wannan gida
to asalin aka saki mace tana idda saki ɗaya na ɗaya ko na biyu bai halatta ta fita daga gidan da take gidanta ba har sai ta gama idda in ta gama idda to alaƙar ta da wannan mijin ta ƙare yanzu ita ajnabiyarsa ce kamar da kafin ya aure ta ba shi da iko ya kadaita da ita ya zama daga shi sai ita a guri wannan haramun ne ba shi da iko ya taba ta ba shi da iko ya mata kallon sha'awa bai halatta ta yi masa kwalliya ba kamar dai yadda kowane namiji muharram abin nan ajnabiyin ta yake to kaga idan har za ta zauna da shi a gida ɗaya kuma to babu shakka wannan zai iya bayuwa su kadaita musamman ma akwai sabo tsakaninsu kuma zai iya faruwa da haka ga a wannan yanayi ba daidai bane su zauna amma idan shi mijin ya ce zai ba ta wani gida ta koma can da ita da ƴaƴanta wannan ba laifi kamar yadda zai iya kowa kyauta kamar yadda zai iya kowane mutum ya ga dama kyauta zai iya mata kyauta ita ma ba laifi yayi ba amma idan gidan daga shi sai ita ba ta a matsayin matarsa kuma ta zauna daga shi sai ita wannan zai iya haifar da abinda shari'a ba ta yadda da shi ba amma in ya ware mata wani guri ne za ta zauna da ita da ƴaƴanta shi kuma yana can da matansa a wani guri daban to wannan daidai yake da ya ganta a waje tana gararan ba tana neman a taimaka mata matsuguni ya ɗauko ta ya kawo ta ce ya ga wata mace da ta rasa gata tana yawo tana neman a taimake ta ya ce to ta zo akwai cikin gidansa akwai wani guri da zai ware ba ta wannan zai yiwu amma ya zauna da ita guri guda inda su iko keɓanta wannan bai halatta ba
tambayar Kabiru kofar Mujugal ya ce menene ingantaccen bayani game da yin nafila a yayin huduba
na iya yin nafila a yayin huduba hadisai sun tabbata akan wannan akwai hadisi a cikin Bukhari da Muslim akwai hadisin Sulayk al-Ghatfani lokacin da ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba sai ya samu guri ya ja zauna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sallaita raka'atayn kai raka'a biyu kafin ka zauna ya ce a'a ki kun fa salli raka'atayn gashi kai sallar raka'a wasu suna tawilin hadisin da wasu ruwayoyi da basu inganta ba cewa fakiri ne rigarsa ta yayyage Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ne ya tashi tsaye saboda a ga rigarsa a yayyage nan gama sallah a taimake shi wannan bai inganta ba in har Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a taimaka masa ba ta haka ba ba zai zarge shi ba ya sa shi wata raka'a bi wacce bata halatta ba saboda a taimaka masa a'a Annabi na iya cewa ku taimaka masa me a ciki sau nawa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a taimaka ma wasu da hagan su cikin wani yanayi na wahala a galabai ce Annabi ya ce ya tashi kamar hadisin ashariyi Nabi ce tashi a taimaka musu hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali to Nabi na yace a taimaka dan ku taimaka dan uwan ku ba sai ya sa shi yayi wata sallah da ba a yadda yayi ta ba ashe yace tashi kai sallah raka'a biyu ya yadda ana hudu ba a yi sallah raka'a biyu ba ma daidai bane ka zo ka zauna wannan akwai hadisi da ya tabbata akwai hadisin Abu Hurairah akwai hadisin Jabir Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ja'a ahadukum yawmal jum'ati wal imam yakhutub falyusalli raka'atayn wali ya tajawwaz fihima idan ɗayan ku yazo ranar juma'a limai yana huduba annabi ce sallah shi raka'a biyu ya takaita su to kai yayi su da tsawo saboda ya samu ya saurari huduba wannan nassi ne fil mas'ala ana sabani akan mas'ala ya halatta ko bai halatta ba aka samu nassi karara wanda la yahtamilu ta'wil idza ata ahadukum yawm al-jum'ati wal imam yakhutub wa idza ja'a ahadukum yawm al-jum'ati wal imam yakhutub aga wal imamu yakhutub idan ɗayan ku yazo ranar juma'a liman yana huduba hadisi yana nan cikin sahihain bukhari da muslim idan yazo ɗayan ku yana lima yana hudu ba to ya sallah raka'a biyu ta kaita su kaga shikenan magana da ta kare duk idza jaa nahrullahi batala nahru ma'aqi in aka ce ga nassi yazo shikenan kowa kuma sai ya ja da baya ya hakure sallama nassi haka wanda ya shigo masallaci lima yana hudu ba zai raka'a biyu amma ya takaita sallar kada ya tsawaita ta
sai tambayar da take cewa mallam ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisi wato da uni ma taraktukum
so wannan hadisi sahihi ne hadisi yana cikin sahih al-bukhari da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fatrukuni ma taraktukum idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu maiki sallallahu alaihi wasallam yace wadanda suka gabace ku sun halaka ne saboda yawan tambayoyin su da sabanin su ga annabawan su matukar na kyale ku ban umarce ku da wani abu ba to ku kyale ni ma wato kar ku matsa da tambaya in ban sa ku abu kaza ba ban hana ku ba to ku bar shi a haka ku kuma tsada tambaya yake cewa ina umarce ku da wani abu ku zo da shi gurgudan iko idan na hana ku kuma sai ku bari abinda na hana ku sai ku nisance shi haka hadisin yana magana ne akan yawaita tambaya ta kwakwa akan abinda ba yi umarni da shi kansa ba ko hani ko kuma yawanta tambaya ta kwakwa akan abinda an buga an fahimce shi amma a cika matsawa da tambaya kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna allaha kataba alaikum alhajj fahujju Allah ya wajabta muku haji kuje ku yi haji sai wanda daga cikin sahabbai ana ce shi al-aqra ibn habis sai ya tashi ya rasulullahi fi kulli am wajibi ne duk shekara sai mun je haji nabi ya ce an rubuta muku haji kuje ku yi haji annabi ya shiru ya sake tambaya har sau uku a karo na uku ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law qultu na'am lawajabat wa la mastata'tum da zan gaya muku in ce da ku eh to da ta zama wajibi kuma ba ku iya ba duk kudinka zama wajibi ne duk kudinka ce wajibi duk shekara sai ka tafi haji to sai ka ji abin ya maka nauyi ya wahala kai saboda haka Allah ta'ala ya hana wa la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina nazal qur'an tubda lakum kada ku naci kan tambaya kan abubuwa haka magana ma'anar da'uni ko turkuni ko zaruni ma taraktukum ma ay muddata tarki iyyakum ma din nan masdariya ce muddata tarki iyyakum matukar na rabu da ku to kuma ku bari ko kai ku ce za ku cika tambaya ta kwakwa na shine abin da hadisin yake nufi
na'am sai tambayar Anas sheka yake cewa mallam ina jin sallah tare da wani mamu sai alwalarsa ta kare shin ina da ladan jami'i kuwa
eh indai har an fara jami'in da alwalarsa ta kare jami'in ba shine ya kare ba haka za a samu ladan jami'i na kun fara da niyyar jami'i din kuma alwalarsa ta kare za ka samu ladan jami'i insha Allah
na'am tambayar umma take cewa wace addu'a ya kamata na dinga yi wa mamaci domin nema masa gafara
to dukkan kalmomin da zaki faɗa wanda suka kunshi neman gafara da rahama abu ne mai kyau lazina ja ummi ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ya karantar da mu abin da zamu roƙa mu waɗanda suka gabace mu murga roƙa musu rahama muna ne ka musu gafara wannan yana da kyau ce rabbi ghfirhu wa rahamhu wa afu anhu wa afihi wa awsi mudkhalahu wa akrim nuzulahu indaka ya akramal akramin allahumma ghsilhu bil ma'i wal bard wal thalj wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyad min ad-danas wannan duk yana da kyau ki rika in ma ba ki iya da larabci ki da hausa ko ki da yaren da kike ji Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah sa ya huta Allah ka yalwata kabarinsa Allah ka yafe masa kurakuransa Allah ka nauyaya mizanin sa na ayyukan kwarai duk ki rika faɗa ko da Hausa ne wasu suna dauka in ka yi addu'a da Hausa kan ba addu'a kai ba ana ba kuskure ba haka bane idan ka je gurin ta'aziyya ka ce Allah ya ji kansa, Allah ya fasa rahama, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa aljanna ce mako masa, Allah ka haskaka masa kabarinsa, Allah ka yalwata, addu'a ce kake yi, Allah kake roko yayi masa shi tace addu'ar ai. To sai kaga mutun ya je duk ya gama waɗannan kalmomin, sai kuma a ce to ai addu'a kaga kenan, wai ba addu'a yi ba, karshe kuma aka tashi sai ba ga ba addu'a za a yi ba, sai ya gama addu'ar ta gasken, sai ya ce ai addu'a, sai ya ce to a karanta kulhuwallahu, ba ai addu'a ba, babu addu'a a ciki, sai a karanta inna adaina, babu addu'a a ciki, karanta fatiha kanku kuke wa addu'ar, ku masu karanta ihdinas sirat, ku kuke wa kanku yanzu, ba ku yi masa ba shi da yarsu. To da rashin sanin mecece addu'ar ita karan kanta, sai kaga an ce ya zo ma ko addu'a bai ba, duk fa ya gama maganar Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, ya rahamshe shi, yawa sai ce bai addu'a ba, ko wani can daga gefe sai ce to ai addu'a. To wannan rashin fahimtar me addu'ar, sai kuma karshe kaga an tashi ba addu'ar akai ba. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam an kai mamaci, yakan ce is'alu li akhikum at-tathbita fa innahu al-ana yus'al wa istaghfiru li akhikum, ku nema wa dan uwanku gafara, ku ce Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa, Allah ya tabbatar da gadigansa. Wannan shine abin da Annabi ke cewa ku roka masa. To amma sai ga maimakon wannan, sai ga wani lokaci ma shi wanda zai zo yana addu'ar kansa yake wa addu'a, sai ka je yana rabbi ghifirli wa liwalidayya, kaga kansa yawa addu'a da iyayensa. To ya kamata a fahimta, galibi rashin sanin larabci ya taimaka muka kasa gane addu'a din, amma kalmar addu'a tana nufin roƙon Allah ya baka abinda kake so, ko ya ije maka abinda yake sharri ne gare ka, shine addu'a. To in kai ta da yaranka ma sunanta addu'a, ba wai sai ta zama da larabci bane take addu'a, ko da yaranka ma ka faɗa ka ce Allah yi min kaza, Allah raba ni da kaza, yana damuna, sunanta addu'a. Na'am.
Na, to ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fito ya rahama. Sai dai kafin mu kimtsa shirin, za mu ƙara karanto muku lambobin wayar da za a iya samu domin aiko mana da saƙonnin tambayoyi kamar yadda aka saba, wato 0800-578-9874, 0800-578-9874, ko kuma akan adireshinmu na yanar gizo wato www.rahamaradio.com, ya kuma iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi ta Facebook. Don haka a madadin shehun malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, da kuma Bashir Sarki Abdulkadir wanda ya sada mu da ku, ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa a wani shirin da yardar Allah.
وَلَوَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.